Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babban nake gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayarwa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
A wani yanayi kuke a yanzu tunda ka koka cewa gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba, gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba, a wani yanayi kuke yanzu?
To idan kika ga saniya a kasuwa, babu jarin gwamnati, babu bashin banki, manomi ne ya yi noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo a kan hanya, bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya ɗauka da inda ya sauke. Bayan haka a kan hanya ma akwai masu tare jiskarbi kudade. Sai muke ganin to idan har gwamnati za ta ci ribar mu a wurin da muka loda da inda muka sauke muna ba ta haraji, kuma guminmu ne na gona muke kai kawo, ya ce a ce mu dinna an ba mu ƙwarin gwiwa yadda za mu yi abin nan inda zai samar da aikin yi mai yawa ya sama a gwamnati kuɗin shiga da yawa. A halin da muke ciki yanzu iya ƙarfin mu muke ciki da ƙarfin ka ne ake yi.
Kuɗaɗen ku kuke amfani da?
Kuɗaɗen mu ne. In yarin ka ya salwanta ko aka samu hatsari ko motar ka ta faɗi, inda ka kare ka gama karewa babu wani mai tada kai kuma sai ka dawo gidan ka zauna. Babu ruwan gwamnati ba za ka ce a yana da kokari ya yi shekara goma yana zuwa yana dawa, bai kamata yanzu da shi da zuriyarsa su koma su rasa abin yi ba, bai dame su ba, sai ka dawo kai wannan zaman.
To ba ku da inshora ne na dabbobin naku?
Hajiya, inshora tana shigowa ne. Ina ce idan an sa abu a kan tsarin da ya dace. Ni da na je gona na yi noma na haɗa kuɗina na tarkata na saya, ban san menene tsarin inshora ba, amma a harkoki irin na anko barwa da gwamnati ke bayarwa, saboda sanin irin waɗannan abubuwan da kaje su dawo, sai ake cewa ka yi wa wannan abin inshora. Idan abin ya faru har a duba yadda inshora za ta yi. To amma shi waccan fa yana biyan gwamnati haraji, yana biyan ɗan sanda, yana biyan waye, yana ‘yan iska su tare hanya biya su, kuma ka zo ka yi mazancen inshora ina zai saurare ka? Bai ma san menene amfanin inshorar ba, domin gani yake cire-ciren da ake sun yi mishi yawa. To don haka idan gwamnati za ta dubi harkar noma da kiwon dabbobi ta ba shi mahimmanci, ina tabbatar miki cewa babu wata sana'a da ta kai ta dabbobin nan da a duniya take da saurin kawo abin yi da samar da kuɗi kamar harkar saniya din nan. Kin ga a saniya, bayan nama, bayan madara, kashin ta nan ana tattara shi a yi wutar lantarki, a samar da gas na girki, a samar da taki a cikinsa. Kashi da ƙaho da jinin dabbobin nan shi ma ba banza ba ne, ana amfani da shi har fita da shi ake wani. Yanzu akwai waɗanda sana'ar su kenan a duniyan nan, su ji ina kashi da ƙaho yake su tsaya a kai ƙasarsu. A Najeriya akwai masu fidda kashi da ƙaho, akwai masu fidda jinin dabbobin nan, muna da shi. To yanzu idan muka samu a tsarin da muka yi waccan da Allah ya sa an ba mu, mun shirya da kamfanin da ya ce wurin da za mu ajiye don za mu yi kulasta ne, wurin da za mu ajiye dabbobin, kashin dabbobin nan namu za a samar da wutar lantarki da gas da zai samar da haske a wannan yankin wurin, wataƙila har ma wasu su amfana da shi.
Shi ne wanda ake ce ma ranchin kenan?
Ranchin shi ne tsarin da muka shirya. Mun samu mun yi zango uku ne a lokacin, mun ce za mu yi a Adamawa, za mu yi a Ilorin, za mu yi a Jigawa, za mu fara a matsayin gwaji, kuma waɗannan wurare za a yi waɗannan tashoki na tatse wutar lantarki da iskar gas da kuma samar da hasken wutar lantarki a wurin da muka yi ranchin ɗin. Sannan wataƙila har ma ya kai ga a sayarwa maƙwabta. wannan shine inda muka sa gaba.
Haji Amina, a wane yanayi kuke yanzu da kungiyar ki ta mata? Shin akwai inda zaki iya kwatantawa ki ce ba ra kun nome abinci ka ba ko kun sayar ko kun ciyar da iyalanku?
Haji Amadina, a yanzu yadda muke ba zan ce miki ga inda muka yi matattara ba domin abin da muke so mu fara kenan. Musamman wata matakaran da za su suna sayarwa su fita domin complaint inda wani suke yi mun noma to batun sayarwa su wannan shine muke so a wannan gaba mu samu su hanyar da za a samu kamar of taking kenan wanda zai samu yana saye daga wurin su ba tare da sun sha wahala ba. Amma ciyarwa ba a magana, duk wanda ya samu ya shiga wannan kungiya ta mu kuma wanda har suka dan mura a cikin mu inda suke da ba dai gaba dai aka mura kuma ba yawa ake da shi sosai ba farawa aka yi insha Allah ina baki abin albishirin cewa dewa an yi dariya akai
to
saboda ba ma ta bukatan cewa ba har wani ba bukatu haka na gida da sauransu ya dauke.
Masu sauraro, anan zamu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah sai mu makon gobe zamu kawo muku cigaban shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda sai kuma Junior Leaders Federation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ya